muna somawa da sunan Allah da salatin ma'aiki tare da gaisuwa mafi girma da kamala ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya aka ji da kunjukunjun wannan duniya, to muna roƙon Allah ya mana sutura duniya da lahira. Sunana Aliyu Wali, wanda a yau zan kasance riƙe da akalan wani sabon shirin
Baba Suda Sarkin Labari.
Shi dai wannan shiri ala ayi halin ya hidimti ne wajen yo muku zabarin labarin da suke zuwa kunnuwanku, bayan ya daka, ya rairaye, ya zazzage, sannan ya tankade. Kazalika Baba Suda da kansa kan bibi wasu al'amura da suke ci muku tuwa ƙwarya, domin yayi nuni da na gyara ko nemo maslaha. Kafin mu je ga kanin labarin shirin, za ku fara iya sauraron sa tun daga yanzu kuma kai tsaye a shafinmu na internet www.dalfmkano.com ko a TuneIn, Streamer Radio, Live Online Radio, Online Radio Box, Live from Niger, har ma da African Radios. Haka ma idan mun kammala shirin, za ku iya ɗaukar sa don ku sake sauraron sa baki ɗaya a dai waɗannan shafuka. To a yayin da ake zargin yadda ake samun wasu mutane da kashe kansu da kansu, shi kuwa wani matashi da ake zargin sa da satar magani, kotu ta hore shi da yin noma. Muna ɗauke da rahoto na musamman kan sabon tsarin sufuri na OPE. Kuma tun da yau take Juma'a, muna fatan gimtse shirin ta huɗu bar Juma'a.
Ina masu sha'awar harkar hoto, to ga dama ta samu. Kamfanin Balance Photography na sanar da masu sha'awar ɗaukar hoto cewa zai koyar da ɗaukar hoto kyauta na tsawon kwanaki 5 ga duk masu sha'awar harkar hoto. Za ku iya fara samun damar mallakar fam ɗinku a Balance Photography dake kan titin Lawan Dambazau akan kuɗi daidai da aljihun kowa. Za kuma a rufe sayar da wannan fam a ranar Juma'a 20 ga watan Satumban da muke ciki. Domin ƙarin bayani, ku kira wannan lambobin waya kamar haka: 090-39-3-3-4, ko kuma 080-3-1-1-5. Sanarwa daga shugaban kamfanin Balance Photography, wato Balaraba Uba Abdullahi.
Ni AA Ladan Jami'in Hulɗa da Jama'a na haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu maganin gargajiya na nan jihar Kano, wato Kanawa Herbs Practitioners Association of Nigeria. Muna gayyatar duk wasu masu tallan magungunan gargajiya a nan jihar Kano da su zo babban taron mu da zamu yi ranar Lahadi 22 ga wannan wata, da misalin ƙarfe 10:11 na safe, wurin taro Federal Secretariat kan titin Katsina Road kusa da masallacin Kanzu. Domin kuwa za mu tattauna muhimman batutuwa waɗanda suka shafi harkokin sana'armu insha Allahu a wannan rana, don tsabtace sana'armu da kuma kawo gyara a cikin wannan tafiya bi'iznillahi ta'ala. Don wannan sanarwar ba a ɗauke wa kowa da kowa ba, tana da muhimmanci a tare da mu. Abinda za a tattauna, muna godiya, a iso lafiya. A ƙarshe muna godiya ga gwamnatin jihar Kano a bisa ƙoƙari da take yi wajen ganin tsabtace harkar sana'armu a wannan faɗin jiha ta mu mai albarka.
Madalla, kafin mu je ga rahotannin da kuka ji a cikin kanin shirin, za mu fara kai ziyara teburin labarai da shirin namu ya ƙulla ƙawance da shi, domin su ba mu mutum guda da zai karanto mana labarai a wannan rana.
Ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasar reshen jihar Kano ƙarƙashin shugabanta Comrade Abbas Ibrahim ta nemi haɗin kan jami'an tsaro wajen kawo ƙarshen yaɗa labaran ƙarya da na ɓatanci a shafukan sada zumunta da kuma magance masu yi wa aikin jarida sojan gona. A nasu jawabin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ahmad Ilyasu, nasarorin da rundunar 'yan sanda ke samu na da alaƙa da gudunmuwar da 'yan jaridu ke bayarwa. A nan kuma al'ummar garin Yada Kunya ne suka koka dangane da rashin hanya da kuma magudanar ruwa da suke fama da shi tare da rashin titi daga dakata zuwa Bela. Al'ummar sun yi kiran ne duba da cewa kafin su ɗauko mara lafiya zuwa asibiti da ke Bela sun samu matsala saboda rashin hanya mai kyau. Sun kuma ƙara da suna miƙa ƙoƙon bararsu ga masu ruwa da tsaki da su kawo musu taimakon gaggawa.
Munira, Sila garko kenan da ta karanto mana labarai a wannan rana. Wanda kuma da haka ne za mu je ga karanto muku wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da ku turo mana dangane da jigon rahotannin shirin ranar Alhamis wanda ya kalli batun yadda ake zargin wani mai motar gida da aka fi sani da private yayi tafiyar ruwa da wasu masu tuka baburin a daidai tsahu da ake zargin suna tuki akan titi suna kuma hira. Jakadiyar Suda Maryam Muhammad Usman ce a yau ta shirya tsaf kuma za ta karanto muku su.
Zamu fara da karanto sakon Aunty Amarya Sheka gidan leda inda take cewa direba Allah ya kiyaye gaba da fatan za a ringa tukin nutsuwa. A gaskiya ya kamata hukumar yan sanda su bi diddigi domin a gane mai gaskiya. Salam Baba Suda, to Allah ya kara kiyayewa. Kai kuma mai mota sai ka kiyaye, a daina hada tuki da shaye-shaye domin hakan yana jawo hadura. Sako daga Ibrahim Khalid. Malam ka san baka da lafiya ka karbi tukin mota, to Allah ya kyauta. Sako daga maman Aiman Sallari layin IBB. Ita kuwa maman Halifa layin makarantar Abdullahi bin Mas'ud cewa take yi, direbobi dan Allah a daina shaye-shaye. Haba Oga, sai ka ki magana, to Allah ya kiyaye. Sako daga Mustafa Muhammad. Wannan ai ganganci ne, mara lafiya yana tuka mota, ya kamata a biwa yan adaidaita sahu hakkinsu. Sako daga Ibrahim Dorayi. Zamu karkare da sakon Mubarak Sunusi daga Tudun Murtala inda yake cewa a gaskiya bai kamata a ce mutum ba shi da lafiya kuma yana tuka mota, hakan bai kamata ba. Allah ya kiyaye gaba. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonninku ba, mun gani muna godiya. Allah ya bar zumunci.
To sanda kokari Maryama, yanzu kam za mu je ga jigon rahotannin shirin namu na wannan rana wanda zai kalli batun sabon tsarin sufurin nan na ope da ake amfani da babura masu kafa uku wato a daidaita sahu. Jakadan Suda Muhammad Sani Computer na da cigaban jigwa.
Sabon tsarin sufuri na ope wani yanayi ne da ake amfani da babura masu kafa uku wato a daidaita sahu wanda ake kai mutum duk inda yake so a farashi mai sauki, kuma ana biya ne ta hanyar wayar hannu mai amfani da yanar gizo. Koya al'ummar gari suke kallon wannan sabon tsari na sufurin zamani. Wani magidanci ya bayyana yadda ya fahimci tsarin.
Cigaba ne domin kana zaune a gidanka a ɗakinka zaka iya kiran shi wannan babur mai kafa uku ya zo har ofar gidanka ya kai ka kuma duk inda kake so ya kai ka akan lokaci ba tare da ka zo ka sha wahala ka zo bakin titi ka tsayar wannan ya tsaya ya ce ba zai je ba wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ba. Lokaci guda in ka kira wani abu zaka ganshi har kofar gida zai zo kuma zai kai ka inda zaka je duk da dai akwai sauki a cikin harkar.
Haka zalika mun ji ta bakin wasu direbobin a daidaita sahun don jin ra'ayoyinsu game da sabon tsarin.
Ina ciki sosai a tsayi alhamdulillahi kowa komai dai ya bi wannan yawon hayar da muke ta yi ka ta yawo ba fasinja. To amma samu wannan gaskiya mu sauki ne a gurinmu, kana zaune guri ɗaya yanzu ka ji kira gashi. Ina so zan je na ɗauka ka gani idan ina so na duba kusa da ni yake kawai zuwa zani na kira shi na ɗauke shi mu tafi.
Ya ba na yi
me yasa ba kai
sai bai ban san muhimmancinsa ba kuma ka gani ina rihaya ne kawai kuma abinda nake samu har yanzu ina samunsa ba rasawa ne ba. Gaskiya ba na sha'awar in samu wannan saboda ba a gaya min muhimmancinsa ba har yanzu, shi yasa ni kuma gaskiya ba zan iya yi ba, shi ne dalilina.
Salis Muhammad na Gangare ɗaya ne daga cikin jagororin kamfanin sufurin zamanin ya mana ƙarin haske akan ɗorewar tsarin.
Alhamdulillah zai ɗore gaskiya abu ne ci gaba ba wai abu ne na ɗan lokaci ba abu ne muka so yi ta gaba ɗaya tafi kenan ya tafi kenan aka kuma modernization wanda sauran
kenan
to kamar dai ci gaba ne aka ba al'umma gaba tunda kullun rayuwa tana ƙara canjawa tana ƙara samun ci gaba ba sai ka to bakin titi ba kana neman ajiyar sabu kamun ka fito ka shirya ka kai komai mai ajiyar sabu na jiranka ba sai ka zo rana tana dukan ka bakin titi ba ka gani.
A hannu guda kuma mun zanta da wani masani akan kasuwancin na zamani Bello Kano inda ya ce ilimin kasuwancin zamani ya nuna cewar sabon tsarin ba matsala bane ci gaba ne sannan al'amari ne mai dorewa.
A wajen mu ba tabo bane kuma ya dade jama'a da dama sun amfana da shi a kasashe daban-daban kuma irin sama ya auku a Najeriya a jihar Lagos da kuma Port Harcourt da kuma Abuja. Ni recommendation dina shine techies na jihar Kano wato masu ilimin jihar Kano na technology na harkar software ku daina concentrating a matsayin wasu tawayoyi da ba za su yi wa jama'a amfani ba. Jama'a tana cikin matsala. Ku yi software da za ta warware musu wannan matsala. Ku dawo nan kuma in kuɗi ne a cikin wannan harkar take. Idan ba ku shigo kun shiga cikin irin wannan harkokin ba, to wannan mai gaya muku cewa wani kamfani zai zo daga ƙasar China kuma ya amfani da wannan daman, kuma bayan ya gama samun abin da zai samu zai tattare komai da komai ya tafi babu fansho babu karatu.
To, da fatan Kanawa za su ci gajiyar sufurin zamanin ta hanyar samar da ayyukan yi da ma inganta tsaro a fadin ƙasa baki daya. Muhammad Sani Computer, Baba Suda.
Muhammadu, sai dai a yayin da masana ilimin kasuwancin zamani suke cewa tsarin mai dorewa ne ta fuskar cinikayya yau da gobe. Sai kuma gashi kamfanin na Ope ya ci karo da tsitsigen tsaro a jiya, inda jami'an 'yan sanda suka tsayar da aikin ofishin ta hanyar korar duk wanda suke aiki, kamar yadda muka gane wa idanunmu, har ma muka zanta da wani daga cikin kusoshin kamfanin, Salisu Muhammad na gangare.
So abin da gani ya gani kamar security ne gansu a waje, sun zo suna neman su rufe wajen, sun ce oda ce daga sama tare da su. Amma mu abin da muka sani ba mu zo mun fara operation haka kawai kai tsaye ba a Kano ba.
Ana nufin ba ku da masaniya da zuwan su jami'an tsaro?
Muna da masaniya da su zuwan su sosai mana. Ka san ban za ka je gari ka fara operation haka kai tsaye, bi akwai ka'idan da ya kamata ka bi ka bi. To mun dai san ya kan ka'idan da ya kamata mu bi. Amma kuma an ce akwai oda daga sama, an ce akwai wani kamar wata ka'ida guda ɗaya da ba mu cika ba. To muna ƙoƙarin insha Allah mu ga mun tattauna da su komai ya zo ƙarshe.
Me yasa ba ku cika ka'ida ba? Kuka fara
su suka ce amma mun san mun cika ka'idodin da kamata, amma muna nan ka san gwamnati na gaba suna sama da kowa, sai mu ba haka.
To akan wannan batu ne jakadan Suda Abba Isa Muhammad ya zanta da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa.
Akwai takarda da muka samu akan cewa daga zuwan su tukunna ba su cika kammala ka'idojin da ya kamata ba suka fara aiki. Wannan shine dalilin da yasa aka dakatar da su.
Amma wani zai ce ina rundunar 'yan sanda take kallo ko kuma gwamnati tun a baya suka fara wannan gudanar da wannan sana'a ta su?
To ai wannan abu ne, kuma kaga in suka zo ba gurin gwamnati za ta ba su dama, to mu dai daga abun da yazo ba su gama cika wannan ka'idoji ba yanzu haka. Akwai korafi ne, tunda akwai korafi na abin da suke yi, wannan abu ne da za su je su na tare da gwamnati tukunna. In an samu matsaya mu aina mu mai sauki ne, mu dai fatan mu a zauna lafiya. Ila zuwa wani lokaci kuma in an je sun nemo sun cika ga'ida za su iya cigaba da aikin su.
Akwai wani mutum ɗaya da ya zargin kamar 'yan sanda sun ci zarafin sa, shin kun samu wannan labari ko kuwa?
To ni dai yanzu nake samun wannan labari daga wajen ka, amma za mu bincika kuma mu kare al'umma bayani sosai akan matsaya akan wannan labari.
DSP Abdullahi Haruna Kiyawa kenan mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kano, kuma wannan rahoto shine a matsayin jigon rahotannin shirin namu na wannan rana. A dan haka mai sauraro, kana da damar aiko da ra'ayinka kan wannan labari ta lambar waya 08091499, muna dakon ka.
Akwai takarda da muka samu akan cewa daga zuwan su tukunna ba su cika kammala ka'idojin da ya kamata ba suka fara aiki. Wannan shine dalilin da yasa aka dakatar da su.
Amma wani zai ce ina rundunar 'yan sanda take kallo ko kuma gwamnati tun a baya suka fara wannan gudanar da wannan sana'a ta su?
To ai wannan abu ne, kuma kaga in suka zo ba gurin gwamnati za ta ba su dama, to mu dai daga abun da yazo ba su gama cika wannan ka'idoji ba yanzu haka. Akwai korafi ne, tunda akwai korafi na abin da suke yi, wannan abu ne da za su je su zauna tare da gwamnati tukunna. In an samu matsaya mu aina mu mai sauki ne, mu dai fatan mu a zauna lafiya. Ila zuwa wani lokaci kuma in an je sun nemo sun cika ga'ida za su iya cigaba da aikin su.
Akwai wani mutum ɗaya da ya zargin kamar 'yan sanda sun ci zarafin sa, shin kun samu wannan labari ko kuwa?
To ni dai yanzu nake samun wannan labari daga wajen ka, amma za mu bincika kuma mu kare al'umma bayani sosai akan matsaya akan wannan lamari.
Kafin mu je ga ofishin kasuwanci ƙarƙashin jagorancin Malam Aminu Bello, za mu je ga jakadan Suda Abba Isa Muhammad a karo na biyu, wanda a wannan lokaci kuma zai zo mana da hudubar juma'ar masallacin da ya ziyarta a wannan mako.
Hudubar juma'ar a wannan makon daga masallacin juma'a na murgayi Sheikh Jafar Mahmud Adam da ke Sabuwar Gandu a karamar hukumar Kumbotso da ke nan Kano, ta mai da hankali ne game da martabar sahabbai, kamar yadda babban limamin masallacin Malam Isaac Abdullah Garangamawa ya mana karin haske jim kadan bayan idan da sallar juma'ar.
Abin da wannan hudubar ta kunsa shine akan wato falalar sahabban manzon Allah da daukaka su da girman su da wato ainihin girmama su da Allah ya yarda da su kuma yace ɗan aljanna ne sahabi shine wanda ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato kuma yayi imani da shi kuma ya mutu a cikin musulunci kamar sayyidina Abubakar sannan muka yi bayani akan falalarsu ayoyi da yawa sun kawo suna daga cikin falalarsu cewa Allah ya yarda da su kika Allah ya yarda da wato ainihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah da bayan ya yabi su ya ce ya yarda da su sai ya ce fa alima ma fi qulubihim saboda ya san abin da yake cikin zukatansu ne daga gaskiya a imanin su
da fatan Allah ya samu amfana da hudubar jumar amin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu Abba Isa Muhammad Babu Suda
to Abba Allah ya sada mu da albarkacin wannan rana da ma sauran ranaku baki daya yanzu kam lokacin ne da zamu je sashen tallan dan karbar sako daga hannun Muhammad Sharda
Ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ta jihar Kano na sanar da masu sana'ar POS da ke fadin jihar Kano da su gaggauta yin rajistar shagunansu da ma'aikatar duba da yanda indan fara suka shigo cikin harkar kuma duk ne yin wannan sana'a sai mai unguwa ya tabbatar da ingancin sa kafin a bashi lasisi ana umartar dukkanin waɗanda ke wannan harka da ya tabbatar yana da certificate kafin ƙarshen wannan watan yan sanda da jami'an EFCC za su fara kewaye ga waɗanda ba su da lasisin kasuwanci hukumar kasuwanci ta tabbatar da busy mobile a matsayin wakilanta don karɓar lasisi don ƙarin bayani sai a tuntuɓi kamfanin Busy Mobile da ke daura da Ibrahim Tire Road kan titin Civic Center a nan birnin Kano.
Kamfanin ɗan ƙasa na gari M-Zakir Computers
ya kawo galla-gallan computers waɗanda duniyar masu ilimi ke amfani da su.
A kamfanin M-Zakir suna sayar da nau'ikan computers waɗanda ake yayi latest computers
har ma da waɗanda aka nema aka rasa.
Suna sayar da 'yar matashiyar computer
mini
medium
da kuma manya dukansu a cikin kaloli masu kyan tsari da design
da tsaleliyar computer slim mai daɗin riko da i-series masu high generation dukansu masu ɗauke da graphics da kuma game system na ɗaya bakewa
M-Zakir na bada garanti a duk kayan da ka saya
muna maraba da masu sayan daidai ko sari
akwai rage na musamman ga masu siyan na makarantu
sai a neme mu a lamba 13B daura da ƙarshen gada sama ta Ibrahim Tire Road Benin su na kallon yamma
ko lamba 36 a Berit Road
ko lambar waya 08030361 2031
Umma, an zamje makaranta. Go fresh millet like ringa bani.
Kwantar da hankalinka dan gidan Umma. Ai daga yanzu bazan ƙara sai muku wani nau'in abin sha ba. In ba lemo mai ɗanɗanon madara na Go fresh millet ba. Gashi nan aje ayi ta sha.
Na ga hadda mai ɗanɗanon strawberry, balla da orange.
Lalle uwar gida kin yi farar dabara. Ni ma ban ɗaya in taba in ji. Kice ba a bar manya a baya ba ma kiji yanda naji shi a makoshi na abin ban sha'awa na baki umarni kada ki ƙara kamun abin sha in ba na kamfanin Go Fresh ba
abin sha na Go Fresh yana da ɗanɗanon madara da ɗanɗanon lemuka kala daban-daban yana cikin manya da ƙananan mazubai
Go Fresh kamfanin Jewelry Food and Beverages Company Limited suke samar da shi suna nan a gini mai lamba 10 rangaza AU Blocks karamar hukumar Ungogo a kanan Dabo ko a kira su ta lambobin waya 09039688888 09089599599 za kuma iya samun su a ko ina a cikin kasuwanni da shaguna da ke ko ina a cikin kasar nan
Here is a special announcement The management of Kano University of Science and Technology Woodell hereby warns students who are in the habit of going to River Woodell for a swim to desist from such habit. The act is an offense which is punishable with suspension or dismissal, as the case may be. The management is also assuring the parents once again of the security and safety of their children's life and properties. Announcer, Management, Kano University of Science and Technology Woodell.
Madalla da kuma haka ne za mu yi duba kan batun yadda ake zargin wasu mutane suna kashe kansu mai sauraro idan zaka iya tunawa a baya-bayan nan musamman a ranar 14 ga watan 6 na wannan shekara da muke ciki an yi zargin wani malamin makaranta mai suna Femi Oguntumi ya kashe kansa ta hanyar rataya da kugiyar fankar saman ɗakin sa. Ko da yake a wancan lokaci rundunar 'yan sanda sun bayyana cewar suna ci gaba da bincike don gano musabbabin faruwar al'amarin. Haka zalika idan mai sauraro zai iya tunawa wata mata a unguwar rijiyar Lemo ita ma an yi zargin ta yi yunkurin kashe kanta ta hanyar rataya akan zargin mijinta zai karo mata abokiyar zama. Akan haka ne ta gagon mata kashe kanta. Ko da yake ita ma rundunar 'yan sanda sun rigaya sun ceto ranta har ma sun gurfanar da ita a gaban wata kotu. Haka zalika a baya-bayan nan shi daga wannan wata da muke ciki an yi zargin wani lada ne a unguwar shekara mai ɗaki shi ma ya rataye kansa har ma ya riga ya rasa ransa. To mai sauraro kan wannan batu na samun wasu al'umma da suke rataye kawunan su domin su mutu yasa jakadan suda na kotu da 'yan sanda Yusuf Nadaba Ismail ya yi tattaki har unguwar Bamfai kuma ya sauka a shelkwatar rundunar 'yan sandan jihar Kano inda ya miƙa wa kwamishinan 'yan sandan Kano CP Ahmad Ilyasu tambayar ko menene yake jawowa mutane suke kashe kansu da kansu musamman ta hanyar rataya.
In aka duba rayuwa Allah ne ke yin komai. Duk mutumin da ya imani yadda da Allah ya san Allah shine ke bayarwa shike hanawa shike azurtawa duk wanda bai fahimci wannan abubuwan ba za ka ga cewa ya shiga cikin rudani. Rudanin nan shike kawo cewa na rasa abu kaza ya same ni domin wani bai so na ba wani zai iya maka wani abu sai Allah. Sai ga mutum ya kai matsayin ya dauki ransa. Abubuwa sun shigo mana daban-daban shi yasa muke samun matsaloli na rayuwa kaman garkuwa da mutanen nan fashi da matsaloli dinnan na tsaro. Saboda haka iyaye da makarantu da malamai da sauransu suna bakin kokarinsu amma wasu irin ɗabi'a ne na shaye-shaye da suka shigo mana yanzu da wasu halaye wanda ke ana neman abin duniya mutum tun bai iya rarrafe ba yake so ya tafiya kaga akwai matsala. Wasu kuma suna da damuwa na rashin hankali lokacin da abin ya taso musu sai ga suna kokarin su kashe kansu. A gaskiya abubuwa suna tafiya kamar yadda ya kamata.
Mai sauraro kwamishinan 'yan sandan Kano kenan CP Ahmad Ilyasu. Yanzu kuwa sai ku taho masu sauraro domin mu ranka ya kotun magistrate mai lamba 12 da ke da matsuguni a sakatariya Audu Baƙo ƙarƙashin jagorancin Rakiya Lami Sani domin ku ji yadda wani matashi ya karɓi sakamakon hukuncin satar magani da ya yi. To ko da aka karanta wa matashin laifin da ake zarginsa da shi nan take amsa a nan ne mai shari'a Rakiya Lami Sani ta hore shi ya je ya nome filin harabar sakatariya Audu Baƙo duba da yadda dama ciyayi sun yi yawa kuma yana iya kawo sauro jim kaɗan kuma bayan ta buga gudumar yanke hukuncin sun fito. Jakadanmu Ibrahim Abdullahi Soran Dinki ya zanta da shi ko da yake ya ce shi ai dama gwanin iya noma ne a ƙauyensu kuma ya shahara.
Wannan gurin zaka iya nome shi a awana?
Ni ba zan iya nome wajen nan amma zan zan noma saboda wajen akwai tauri.
Amma da dadi noman misali?
Na dadi yake ai ba da.
To ita wacce kake a can da laushi ne kasar gurin?
Eh mana.
Ya fatanyar tai maka ko ai na ga wannan ma ba mai girma ba
tai ta ma ba ta kai wannan ba.
Yanzu me fatanka?
Fatana.
Eh zaka sake yi koya?
Ina ai ni yau din nan ma bayan ma kwana garin nan ba ni da ma can ba ali na wani ba kawai dai kashi ne suka rinja yana amma kuma daga wannan an yi farko an yi na ƙarshe.
A ƙarshe dai ya saɓi fatanyar tasa ya kuma hau nomar ƙarƙashin kulawar jami'in gidan ajiya da gyaran hali Salisu Ashir Daurawa. Wannan kenan.
Baba Suda sarkin labari.
To mai sauraro a nan Suda da ayarin jakadinsa za su ci burki a cikin shirin na wannan rana sai kuma ranar Litinin idan Allah ya sa muna da ragowar numfashi mu sake dawowa dauke da wani sabon shirin a madadin shugabar du shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq Baby Nice sai kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi Soran Dinki har ma da abokan aiki yan biyar sarakan zazu Abba Ibrahim Lafazi Nasir Khalid Abubakar har ma da Hassan Mamuda Ya'u ne suka saita mun magana disan daukar sautin har kuka ji mu tangararau kuma rangada dau. Ni kuma Ali Wali Ladani ne da na ja taragon shirin nake mana tunatarwa da hadisin nan na ma'aiki falyaqul khairan aw liyasmut.